yankin kudancin jihar Kebbi na daga cikin yankunan arewa maso yammacin Najeriya da jama'a suke fuskantar cin zarafi daga yan bindiga a yankuna kamar Bena, Wasago, Fakai, Mahuta da dai sauransu. To sai dai ƙarshen makon da ya gabata rahotanni sun nuna cewa dakarun sojin Najeriya tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro sun kai farmaki a sansanonin yan bindiga da ke yankunan kuma sun samu galaba a kan ɓarayin. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Danko Wasago Hussein Aliyu Bena, wanda a farko ya sanar da cewa an ceto mutane 30 da yan bindiga suka yi garkuwa da su, ya ce bayanan baya-bayan nan sun nuna cewa adadin mutanen da dakarun sojin suka ceto ya haura 30, abinda ya ta'allaka ga kwarin gwiwa da gwamnati mai ci yanzu a jihar ke baiwa jami'an tsaron.
Allah ya sa an yi nasarori da dama, da an yi tsoron in camps da dama na baraki an kashe su sosai da sosai. Mutane waɗanda aka yi rescue din kamar da ka gani sun ma yi waɗannan 30 din bisa ga waɗanda muka samu yanzu haka. Wasu akwai mutanen Zamfara, akwai mutanen Kwantagora, akwai mutanen Rijiyar Nagwamati, akwai mutanen Nahuci da dai sauransu da dama.
Akan haka ne na nemi jin tabakin wasu mutanen yankin waɗanda a can baya sun sha kokawa akan ayyukan yan bindiga. Ko ya suka kalli wannan aikin da jami'an tsaro suka yi yanzu?
Tun da ma ake ba a taɓa samun operation wanda ƙasar Bene suka ji daɗi ba irin wannan, ko ba a taɓa samun nasara ga operation yankin ƙasar Bene ba irin wannan lokaci. Manoma suna zuwa gona suna gyaggyara wurarensu suna batun gyaran noma.
Mai magana Alhaji Sani Bena, bakin gwargwado gonarsu ta yi ƙoƙari gaskiya mun gani, kuma mun gode Allah ya saka da alheri. Domin dai ni da ke magana nan yau tun da ban da ikon zuwa wajen gonakinmu na samu na tafi.
A ɗayan ɓangare kuwa a jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar Kebbi, wasu jama'a ne ke nuna fargaba akan wani samami da suka ga jami'an tsaro sun kai a wani wuri kuma sun kama mutane da suke tuhumar muggan 'yan ta'adda ne. Har ma na zanta da ɗaya daga cikin mutanen da ke nuna fargabar.
Suna na Lukman, ma'aikaci daga nan bayan Lusukuwa. Shedon gani nake da ya nuna. Ina bakin gate ɗin hinin Lusukuwa a lokacin sai na ji ahalba bindiga. Sai na ji bindiga ta kashe kusan so ɗin. Da kowane shirin hinin Lusukuwa sai na tarar da immigration suna kama waɗansu mutane. An bi wasu da gudu ƙasa, wasu an ji su a kan mota. Mutanen ba su yi hausa ba su yi turanci. Na ga an kama guda haka ya hankaɗa irin dai malace sai na ga irin jiskan nan ta da wanda ake sarka ne bom-bom haka da bindiga. Da bulet-bulet haka gidan magazin haka. Sannan kowane su suna ɗauke da jikka ba a san komai a cikin jikkan gaba.
Sun tafi rundunar 'yan sanda akan ko ta samu wannan labari. Sai dai kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ya ce kawo yanzu ba su kai ga samun wannan labarin ba, kuma na kira kakakin hukumar kula da shige da fitan baki a jihar Sokoto wanda ya shaida min cewa yana kan gudanar da aiki na musamman a wajen ofishin nasu, kuma kontrolan hukumar ya yi tafiya. To ko dai waɗanne mutane ne aka kama? Tun bayo bane masana lamuran tsaro ke ba da shawara akan cewa yana da kyau idan za a yi yaƙi da 'yan ta'adda a riƙa yaƙar su bai ɗaya a duk inda suke. Domin gudun kada a fargage su wani wuri su koma wani wuri na daban su ci gaba da ta'asar su. Yankuna da dama ne a Najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro, inda mutane ke ci gaba da buƙatar samun ɗauki domin magance matsalolin domin samun ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.